الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yammaci na 16 ga watan Rajab, Hijira 26. Je wani kuma ya sake abun nan dina. Hai. Kaga karatun je wani yace na fadi abun nan yace ina jin ni na samu wahamin ko shine ba. 26 ne ko? Yawa ya kamace kai haka. 26 ga watan Rajab, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445, wadda ta yi daidai da 6/7 ne ko 7 ga watan 2 miladiya ta 2024. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na Jibuis dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharh Sunna na Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na 115 ko a darasin da ya gabata mun karanta gaba ta 142, inda malai yake cewa in kaji mutun yana cewa wane nasibi ne, to ka sani cewa dan shi'a ne. In kaji yana cewa wane mushabbihi ne, ko yana magana akan tashbihi, ka sani wannan bajahami ne. Idan kaji mutun yana cewa kai mana magana akan tauhidi ko yi mana sharhin tauhidi, ka sani wannan ba khawarije ne, mu'tazali ne, ba mu'tazali ne. Idan kaji yana cewa wana mujabbiri ne, ko yana magana akan al-ijbar aw ya takallam bil adl fa alam annahu qadari, yace ka sani shi kuma wannan ba kadare ne. Saboda waɗannan sunaye ne waɗanda suke fararru na wanda ahlul bid'ah suka kirkiro su, ma anzalallahu biha min sultan. To akan su mallan yayi mana dogon bayani shi Sheikh Fawzanul Fawzan, wanda babu bukatar sai mun maimaita su. Sannan mun karanta gaba ta 143, inda muka karanta maganar Abdullah ibn al-Mubarak da yake cewa karka karbu maganar mutanen Kufa game da ainihin wato taba sahabbai, ko kuma wata ruwaya da take nuna wato tawaya ga wani cikin sahabbai, domin mutane ne wanda sun shahara da shi anci. Kamar yadda yace karka dauki maganar abin da ya shafi wa shugaba tawaye game da mutanen Sham, domin su ma sun yi fice, akwai ƴan tawaye da yawa a cikin su. Kamar yadda yace karka dauki magana wato game da abin da ya shafi imani da kaddara, karka dauki komai daga mutanen Basara, domin an samu kungiyar nan ta kadariya waɗanda ba su yi imani da kaddara ba, su kuma sun bullo daga can. Sannan karka dauki magana al-irja, wato game da wato irja shay'an daga mutanen Khurasan, domin su ma mutane ne waɗanda an samu murji'a da yawa a cikin ƙasar su. Kamar yanda Sheikh ainihin wato Barbahari yake cewa karka dauki fatawar mutanen Makka akan abin da ya shafi canji na kuɗi, dan an samu suna da tasahulanci, suna da sauki wajen wannan fatawa. Kamar yanda kuma karka dauki fatawar mutanen Madina game da abin da ya shafi kida ko waka, game da abin da ya shafi waka, domin su ma an samu suna da tasahulanci akan abin da ya shafi waka. Wannan duk mun tattauna a satin da ya gabata. Kai tsaye zamu shiga cikin gaba ta 144. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن الحضير رضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. إمام البربهاري يتي إذن كغا متن يناسن سيدنا أبو هريرة, كغا متن يناسن سيدنا أنس بن مالك, kaga mutun yana son sahabi Usayd ibn al-Hudayr, Allah ya kara musu yadda, to ka sani wannan mutun ma'abocin sunna ne, ma'ana ahlus sunna ne,
domin su ne wa'anda aka samu suna kaunar waɗannan sahabbai insha Allah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ayyub wa ibn al-aun wa yunus ibn ubayd wa abdullah ibn idris al-audi wa ash-sha'bi wa malik ibn migwal wa yazid ibn zurayy wa mu'adh ibn mu'adh wa wahab ibn jarir wa hammad ibn salama wa hammad ibn zayd wa malik ibn anas wal auza'i wa za'id ibn qudama fa'lam annahu sahibu sunna. Duk wanda kaga yana kaunar wa'annan manyan malamai dakka, kaga yana kaunar ayyub, yana kaunar ibn aun, yana kaunar yunus ibn ubayd, yana kaunar abdullahi ibn idris al-audi, yana kaunar sha'abi, yana kaunar malik ibn migwal, yana kaunar yazid ibn zurayy, yana kaunar mu'az ibn mu'az, yana kaunar wahab ibn jarir, yana kaunar hammad ibn salama da hammad ibn zaid da malik ibn anas da imam al-auza'i da za'idah ibn qudama. Duk wanda kaga yana son wayannan manyan malamai fa'alam annahu sahibu sunna, ka sani cewa ahlus sunna ne, dan wayannan manyan malaman sunna ne. Da haka duk wanda kaga yana kaunar wayannan manyan malamai, to wannan ya nuna maka cewa wannan bawan Allah ahlus sunna ne. Ina fata an gane. Kamar yanzu wanda kaga yana son Sheikh Malam Mahmud Gumi, Malam Abubakar Mahmud Gumi ko, yana son irin su Malam Jafar, yana son irin su ainihin wato Malam Bawo mai shinkafa, yana son irin su ainihin wato abin nan Malam Albanin Zaria, yana son irin su Gero, yana ire-iren waɗannan. Duk wanda kaga yana son sai ka san ahlus sunna ne ko. To shine kamar misalin da malam ya kawo a wancan zamanin nasu, wa'annan manyan malamai ne wa'anda suke hidimta wa sunna, suke wa sunna hidima. To sai ya ce duk sanda kaga wato mutum yana kaunar ɗaya daga cikin wa'annan malaman, to ka sani cewa sahibu sunna ne. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ahmad ibn Hanbal wal Hajjaj ibn al-Minhal wa Ahmad ibn Nasr wa zakarahum bi khairin. Duk wanda kaji yana kaunar Imam Ahmad bin Hanbal, yana kaunar Hajjaj ibn al-Minhal, yana kaunar Ahmad ibn Nasr, wa zakarahum bi khairin, kaji ya ambace su da alheri, wa qala bi qawlihim, yake bada fatawa da maganganun su, fa'alam annahu sahibu sunna, ka sani shi ma ahlus sunna ne. To wannan magana ta Imam al-Barbahari al-Sheikh Fawzan al-Fawzan ya dauke ta yayi mata sharhi. قوله يتوى إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة إلاخ إذا كغا متن ينا كونر أبو هريرة هزوا كرشي إذن سؤانس بن مالك وسيد ابن الهضير محبة الصحابة عموما واجبا كما كونا إذن تصحبي ودى تكي عموما تبايد ديا واجبة ودى ونن كونر صحبي تبايد ديا واجبات كما سبق كما يند بياني يغباتا وهي من الإيمان. Kaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin imani. Lakin hunaka afradu minas sahaba, sai dai akwai wasu daidaikun sahabbai, da'ana fihim ahlul ahwa, da ma'abuta san zuciya ke sukar su. Mithlu abi huraira, kamar abu huraira radiyallahu an rawil hadith, wannan babban marwaycin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi rawa ahaditha kathiratan, wanda ya ruwaito hadisai masu tarin yawa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yugizuhum hibzu sunna, wayannan masu zagin Abu Huraira, masu zagin irin Anas dan Malik, masu zagin irin su Usayd ibn al-Hudair, duk wanda kaje yana zagin su sune wayanda kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗannan sahabbai suka yana bata musu rai. Babban abin da yasa suke jin haushin wayannan manyan sahabbai irin su Abu Huraira, dan me yasa suka taskace hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan me yasa suka yi wa sunnar Annabi hidima, dan me yasa suka ruwaito hadisai masu tarin yawa, su bar hadisan Annabi su bata a rububi, kar su kare sunna su barta ainihin wato a wayi gari babu ita. Laifin da sahabbai suka yi wa masu zagin su shine dan me yasa suka taskace sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga salwanta. فلذلك أبغضوا أبا هريرة. إن باهك بدن ميسا ذا سكي أبو هريرة أشي صحابا دا يتاسو دا وطا دونيا وطا ناهية يزو إيماني دا منزان الله صلى الله عليه وسلم يلازم چو منزان الله هزوا كرشان رأيور النبي صلى الله عليه وسلم باشي دا ايكي سيتتر حديثان النبي دا حد دا چيسو أشي وانا كما بيو مسلين چي ايكي با da aka duk wanda kaga yana zagin so wannan shine illar da suka yi masa laifin da suka yi masa shine sun haddace sun kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ne irin wayannan mutane abgadu aba huraira suke kin abu huraira bi sababi inayatihi bi riwayatil hadith saboda kulawarsa da ruwayar hadisi wa hifzihi ala al-ummati kathiran min ahadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda ya haddace wa al-ummar manzon Allah da yawa daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaji an roto hadisi daga jance an Abu Huraira an Abi Huraira an Abi Huraira an Abi Huraira to ya akai Abu Huraira ya zama ɗaya daga cikin masu ruwaitar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama daga cikin wayanda suke ba ruwansu da hadisai ba a bar hadisan nan su zamto sun bace fa abgaduhu min ajli hadha saboda haka ne suka ki Abu Huraira in ba dan haka ba menene na kiyayyar me Abu Huraira yayi me ya taka me ya zubar musu babban laifin Abu Huraira shine kawai ya haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ya kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa wa Anas ibn Malik shi ko Anas dan Malik khadimun nabi sallallahu alaihi wasallam shi a gidan annabi mai tashi mai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima sai da shekara 10 a gidan annabi yana yi masa hidima wa Usayd ibn al-Hudayr al-Ansari da kuma Usayd ibn al-Hudayr al-Ansari radiyallahu an fahum yubghiduna haula li'annahum yanqimuna alaihim ba'd al-ashya allati ikhtassu biha min al-fada'il wa innan mutane masu zagin sahabbai suna kin wayannan bayin Allah suna kin Abu Huraira suna kin Anas dan Malik suna kin Usayd ibn al-Hudayr li'annahum sabida wayannan sahabban ko sabida su din yanqimuna alaihim suna jin haushin wayannan sahabbai ba'd al-ashya sabida wasu abubuwa allati tuqtasu biha wayanda wayannan manyan sahabbai suka kebanta da su min al-fada'il na falaloli duna gairihim wanda suka samu wasun su basu samu ba min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qawluhu wa idha ra'aita ar-rajula yuhibbu ayyuba wa ibn aun wa yunus ibn ubaydin wa abdullahi ibn idris al-audi wa ash-sha'bi wa malik ibn mighwal wa yazid ibn zuray'in wa mu'adh ibn mu'adh ووهب ابن جرير وحماد ابن سلمة وحماد ابن زيد ومالك ابن أنس والأوزاعي وزائدة ابن قدامة فعلم أنه صاحب سنة وأن إمام البربهاري يقول أنك جينا كونن وإن من يمال ما يتو أهل السنة لي. لأن هؤلاء domin wayannan manyan malaman da kaje an lissafa maka yanzu min ruwati sunna duk suna daga cikin maruwaitan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin manyan malamai da suka ruwaito sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min huffazil hadith suna daga cikin dakkan malaman hadisi wa ulama al-jarh wa at-ta'dil kuma suna sune manyan malaman al-jarh wa at-ta'dil in suka 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 tayi in suka adalanta suka kirkintar da kai to kirkin ka wato kirki ya bi ka ma'ana suna daga cikin manyan malaman da in suka kushe malami to ba a karbar ruwayarsa in kuma suka yabi malami ana karbar ruwayarsa suna cikin manyan malaman al-jarh wa at-ta'dil falladhi yubghiduhum duk wanda kaga baya san su ya tsani Imam Malik ya tsani ɗaya daga cikin irin su Imam al-Auza'i irin su Mu'adh ibn Mu'adh da sauransu kaga yana kin su فالذي يبغضهم يبغض اعمالهم الطيبه ba su yake ki ba yana kin wannan kyakkyawan aiki nasu in ba dan haka ba Imam Malik a matsayinsa na Imam Malik me yayi masa Mu'adh ibn Mu'adh a matsayinsa na Mu'adh ibn Mu'adh me yayi zuban masa me yayi taka masa Imam al-Auza'i wace illa me yayi masa amma me yasa yake kin sa ai ba kaga kenan ba su ake ki ba aikin da suka yi ake ki kaman yanda su masu Abu Huraira kiyayyar ba ta su bace sunnar annabi da suka yi wa hidima ita ce ake ki to da haka shi yasa tunda ba za a iya fitowa ya attackin din ta ba sai su ake attackin din su to haka su ma wayannan manyan bayin Allah manyan malaman hadisi ne ana kin wannan aiki da suka yi na tattara sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da rubuce ta wa huwa hifzuhum lisunna shine wato haddace sunna da suka yi wal inayatu biha da kula wasu da ita bi asanidiha da isnadinta wa riwayatiha da ruwayata wa raddil kadhibi da kuma yanda suka dinga yin raddi suka dinga maida martani akan ƙarya wal wad'i anha da kuma kirkirar abinda aka jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fahum lam yubghiduhum illa li'amalihim fi sunnah da haka duk masu kin wayannan manyan malaman ba wani abu bane yasa suka kiso sai dan wannan gagarumin aiki da wayannan malamai suka yi wajen tattara sunna hada al'amal aljalil wannan irin babban aiki alladhi hafidallahu bihi sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam wanda ta dalilin wannan aiki na wayannan manyan malamai Allah madaukakin sarki ya kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da su abinda suka so inda ba dan wayannan manyan malaman Allah yayi amfani da su wajen kare sunna ba to da yanzu ita ma ta jirkita da yanzu ita ma an shigar an fitar an ƙara an rage to amma wayannan manyan malaman su ne suka tsaya suka kai da fata suka ruwaito wayannan hadisai suka taskace su suka haddace su suka rubuce su قوله وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فعلم أنه صاحب سنة هؤلاء وإن من يمالمي هم أئمة وإن سنة هم الأئمة سنة من يمالمي الذي نمتهن وإن أك جرب تشيسو أك جرب على القول بخلق القرآن wayannan manyan malaman da kace su kuma malai ya ware su Imam Ahmad bin Hanbal, Hajjaj ibn al-Minhal, Ahmad ibn Nasr da ire-iren su sune wayanda Allah ya musu wata babbar jaraba aka jarabce su da wata aqida wato aka jarabce su da wato riskar wani zamani da ake da wata aqida gurbatacciya ta khalqul Qur'an ta cewa al-Qur'ani makhluqi ne wanda mun sha tattauna ta ita ma'ana an gane ko suka wato wannan cewa alqur'ani shi ma halittar sa akai kamar yanda aka halice ka aka halice ni to shi ma alqur'ani halittar sa akai yanda zan kare qur'ani shi ma zai kare domin shi ma makhluki ne to wannan aqida gurbatacciya wato wayannan manyan malamai sun zo a zamanin da take ci a zamanin da gwamnatin wayannan lokutan ta karfafi wannan aqida tana tare da wannan aqida da aka tunda su ba sa tare da wannan aqida suna daga cikin wayanda aka jarrabe su aka ainihin wato yi musu izaya kala kala fa abau an yaqulu bidhalika suka ki fadar wannan aqida suka ki yadda da ita fi waqatil mamun a zamanin khalifa mamun wal mu'tasim da mu'tasim billah wal wathiq da al wathiq billah wannan duk mun tattauna ta a can baya alladhina imtahanuhum wa inda bi sababil mu'tazila wanda wayannan sarakuna ko wayannan kalifofi guda uku al-Ma'mun al-Mu'tasim al-Wathiq dukkanin su kalifofi ne na daular Abbasiya to sun jarrabi wayannan malamai bi sababil mu'tazila ta dalilin mu'tazilawa li'anna al-mu'tazila sabida mu'tazilawa saru hashiyatan lil khulafa sune suka zamanto a gefen wayannan kalifofin kamar yanda mun tattauna akan Ma'mun mutum ne mai san malamai mai san ilimi to sai ya zamanto kash rashin sa'ar da yayi sai wayannan malamai masu aqidar mu'tazilanci tunda sun ga mai san addini ne mai san ilimi sai suka je suka rabe shi da haka sai ya dauka akan daidai suke kawai sai ya karbo wannan aqida ta su sai ta zamanto kamar official aqida ce ta gwamnati da haka duk wanda baya tare da ita ya sha wahala da fata an gane da haka sai suka zamanto su ne a kewaye da waɗannan kalifofi guda uku al-Ma'mun al-Mu'tasim da al-Wathiq sai zama aqidar mu'tazilanci ita suka dinga goyawa baya a gwamnatance wasaru mustasharin lahum suka zama su ne mashawartan su in dai ta babun addini ne to in an tashi shawarta to malaman da suke kewaye da hukuma ko suke zagaye da gwamnati malamai ne masu muguwar aqidar mu'tazilanci da haka in sun tashi shawara da su ake shawara fa atharu fihim sai wayannan malamai mu'tazilawa suka yi tasiri a rayuwar wayannan kalifofi wa adkhalu alaihim madhhab al-i'tizal suka kutso musu da wannan aqida wannan mazhaba ta mu'tazilanci wa abtauhum bi ilzamin nas kuma suka ba su fatawa cewa lalle ne fa sai an tirsasa mutane bil qawli bi khalqil qur'an dole fa a matsawa mutane su yadda da wannan aqida ta cewa alqur'ani makhluqi ne wayannan miyagun shuwa wato sarawa binan malamai wato malamai wayanda suke marasa tsoron Allah sai suka rabo wayannan shugabanni suka ce ai lazimi ne dole a tirsasa mutane lalle su yadda da wannan aqida ta khalqul qur'an na fata an gane fa hasalat mihnatun azima da haka an samu jarabawa mai girma a wannan lokaci wa qafa min hal imam sai ce waqif ka gyara wa qafa min hal imam ahmad al mawqif as salb wanda imam ahmad ya tsaya a matsayi mai tsauri wal jabal al shamikh ya tsaya a wani dutse mai tsawo walam yaqdiru minhu ala shay suka rasa yanda za su yi da shi bal samada wa waqafa wa sabara ala al adab wal ihadatu was sijin bal imam ahmad samada ya toge wa waqafa ya cije ya dage wa sabara ala al adab yayi hakuri akan dukkan azabar da aka gana masa wal ihadatu da wulakanci was sijin kai hadda dauri a kurkuku hatta nasara Allahu bihi hadha ad-din har ta sanadiyar sa Allah ya ce miki wannan addinin domin an ce lokacin ya sha azabar da har sai yayi tunanin ko ya faɗi wannan aqidar ne kawai shi ma dan ya sarara da wannan azabar da ake masa to in yaga jama'ar da take gaban sa yaga al'ummar da aka tattaro kowa yana jiran me Imam Ahmad zai faɗa sai ga gara shi in ma wannan kafiyar tasa da yayi za ta yi sanadiyar ajalin sa gara ya hakura domin yana fahimci duniya ce za ta halaka a wannan lokacin ya fahimci duniya ce za ta halaka a wannan lokacin domin da ya ce alqur'ani makhluki ne to mutanen da za su dilmiya su halaka da wannan aqidar Allah ya yi yawa da su da haka in ya kalli yawan mutanen da suke tattare da wannan lokacin kuma suna jiran magana wato me zai faɗa to wannan yasa Imam Ahmad ya kafe akan cewa alqur'ani ba makhluki bane an azabtar da shi kusan wayannan kalifofin guda uku babu wanda bai daure shi ya azabtar da shi ba bal ma an ce na farko ya daure shi yana azabtar da shi ya mutu al mu'tasim yazo shi ma ya zama khalifa ya ci gaba da daure Imam Ahmad saboda ya ki yarda da aqidar khalqul Qur'an ya ci gaba da azabtar da shi har shi ma ya mutu khalifa na uku al wafiq shi ma yazo ya dora to an ce sai bayan wayannan khalifofin sannan kuma aka samu wani mai kyakkyawa fahimta sannan aka suke ba mu Ahmad ina fata an gane ya sha bakar wahala saboda kawai ya fito kawai ce alqur'ani makhluki ne in ya faɗi haka kawai shikenan abinda ake so da shike gwamnati abinda take so ya faɗa kenan kawai azabar safa daban ta rana daban ta dare daban ya sha matukar wahala amma haka Imam Ahmad wannan mataki mai tsauri mai wahala haka Imam Ahmad ya tsaya kai da fata kai walam yaqdiru minhu ala shay'in bal samada wa waqafa wa sabara ala al'azab wal ihanati was sijin hatta nasara Allahu bihi hadha ad-din har dai Allah madaukakin sarki ya taimaki wannan addinin ta dalilin Imam Ahmad shi yasa ake ce mai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa wa qama'a bihi haula iz-zanadika Allah madaukakin sarki ya kwankwashe kan wayannan zindikan bihi ta hanyar da shi Imam Ahmad ta hanyar Imam Ahmad Allah ta'ala ya magance wayannan ainin zindikan mutanen wa min al-ulama man qutila kai daga cikin malamai fa akwai wanda aka kashe shi akan wannan sai ya yarda da aqidar khalqul Qur'an mithlu Ahmad ibn Nasr kaman wani babban malami da ake kiransa Ahmad ibn Nasr wa gairihi da waninsa wa ibn Nuh da ibn Nuh wayannan duk kusan sun fuskanci matsala har sai da ta kai an kashe su saboda sun kiyada da wannan gurbatacciyar aqida ta mu'tazilanci aqidar khalqul Qur'an fa qutila minhum unasun abau an yaqulu bi khalqil Qur'an an kashe wasu mutane daga cikin su dan sun ki yarda da aqidar alqur'ani makhluki ne fa qataluhum suka karkashe su wal imam ahmad shi kuma imam ahmad azabuhu sun azabtar da shi wa talabal mu'tazila bi qatlihi mu'tazilawa sun dinga neman wayannan shugabannin shi ma su kashe shi Allah ya sa yana da kwana gaba amma shi ma wayannan malaman masu aqidar mu'tazilanci sun yi ta zuga gwamnati akan imam ahmad shi ma ya kamata a kashe shi lakin Allah najjahu min al-qatl sai dai Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga kisa wa asama al-khalifata min qatlihi sannan Allah ya tsare wannan khalifan daga kashe Imam Ahmad lakinnahum azabuhu amma fa sun azabtar da shi wa azawhu sun cutar da shi fa sabara ala zalika shi kuma Imam Ahmad yayi hakuri akan haka hatta ayyadallahu bil mutawakkil ibn al-mu'tasim har Allah madaukakin sarki ayyadahu ya karfafe shi Imam Ahmad bil mutawakkil da khalifa na hudu wanda ake kira al-mutawakkil ibn al-mu'tasim dan gidan al-mu'tasim billah an gane ko, to wannan da ya zama khalifa to shine sai Allah madaukakin sarki ya karfafa wannan ai Imam Ahmad ta hanyar al-Mutawakkil ibn al-Mu'tasim faqad rafa'a anhu al-mihna domin shine ya dauke masa wannan jarabawa wa akramahu ya karrama Imam Ahmad wa a'azzahu ya girmama shi wa azhara sunnata radiyallahu anhu ya bayyana da sunna yanda take Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda wa hadhihi sunnatullah wannan haka sunnar Allah take annal faraja yayewa ya ci ba'da shidda tana zuwa ne bayan tsanani ya Allah muna tawassuli da wannan zama da muka yi Allah madaukakin sarki wannan yanayi da ake ciki wannan hali da ake ciki ga Ramadan yana dosowa ya Allah madaukakin sarki ka kawo mana sauki bayan tsanani Allah madaukakin sarki sunnarka ce duk sanda tsanani yayi tsanani saukinka yana kusa anna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ya Allah ka kawo mana sauki Allah ka sassauta wa al'umma Allah ka sassauta wa al'umma duk wanda suke so su kawo al'umman manzon Allah sauki Allah ka taimake su Allah ka agaje su Allah ka sa albarka a cikin dukiyoyin su Allah ka sa albarka a cikin mulkin su duk wanda suke so al'umman manzon Allah ta shiga uku a shiga matsi ya Allah madaukakin sarki ka matsa su ya Allah madaukakin sarki ka takura musu Allah ka hana su sakewa da walwala cikin masu mulki suke ko cikin mawadata ko cikin ma kowane irin rukunin mutane Allah ka kawo mana sauki ha wannan sunnar Allah madaukakin sarki ce annal faraja yayewa ya ci tana zuwa ne ba da shidda bayan tsanani fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra sauki ne guda biyu ya rukuma da tsanani guda daya haka domin inna ma'al usri Allah ya ce lalle hakika tare da tsanani yusran akwai sauki inna ma'al usri tare da tsanani yusran akwai wani saukin ita usur din an maimaita ta sau biyu to ita ma'arifa idan aka maimaita ta ita ce nafsul ula ta farkon ci al-usr za ka ga akwai alif da lam a inna ma'al usri al-usr na farko akwai alif da lam sannan al-usr na biyu shi ma akwai alif da lam tsananin na farko shine na biyu na biyun shine na farko amma yusr na farko ba shi bane yusr na biyu yusr na farko daban yusr na biyu daban ita na kira idan an maimaita ta ta farko daban ta biyun daban ita kuma ma'arifa in an maimaita ta to ta farkon ita ce ta biyun ita ce ta to sai aka fahimci ashe tsanani duk sanda yazo to sauki guda biyu ne yake tsa shi a gaba da haka wannan tsananin da muke ciki muna sa rai daga Allah madaukakin sarki muna kyautatawa Allah zato akwai sauki guda biyu da zai tisa wannan tsanani gaba ya kuma kawo mana da shi ya Allah madaukakin sarki ka sassautawa al'umma suratul sharhi aya ta 5 zuwa aya ta 6 qala al muallif rahimahullah wa idha ra'aita ar rajula yajlisu ma ahli al ahwa fahdhar Imam al-Barbahari yace idan kaga mutun yana zama tare da yan bid'a kai hattara da shi wa arifhu ka kuma gane shi fa in jalasa ma'ahu ko fa wa arifhu ka sanar da shi hadari da illar zama da mugun aboki ko zama da mai aqida marar kyau ko zama da dan bid'a fa in jalasa ma'ahu ba'da ma alima idan ya ci gaba da zama da wannan dan bid'ar bayan ka sanar da shi cewa wani fa yi hattara da shi dan bid'a ne ya ci gaba da zama da shi fattaqihi to shi ma ka kiyaye shi fa innahu sahibu hawa alamu sun nuna shi ma abocin son zuciya ne an gane ko Imam al-Barbahari wannan ita ce magana da ya fada sai Ash-Shaykh Fawzanul Fawzan rahimahullah yace ahlul ahwa suwaye wai ahlul ahwa ne ma abota son zuciya هم الذين يتبعون أهواءهم ونزعاتهم ولا يتبعون الكتاب والسنة سوائي ما أبو تاسن زوتيا سوني متانا يتبعون أهواءهم سكي بي وسن زوتيا سو ونزعاتهم درقين جمود سابان سو ولا يتبعون الكتاب والسنة باسا بين القرآن والسنة إنما يتبعون ما تهواه أنفسهم suna bin abin da ransu yayi musu dadi abin da ransu yake so suna bin abin da ransu yayi musu dadi sun fahimci in suka ce za su bi alqur'ani za su bi sunna to lallai alqur'ani da sunna za su dinga cin karo da abin da ransu yake so. To a madadin haka sai suka jingine alqur'ani da sunna, sai suka tasa san zuciyarsu a gaba, abin da ransu yake so shi suke yi, da haka suna biye wa san zuciya. Shi yasa ake kiran su ahlul ahwa, ma'abota san zuciya, ma'abota san rai. Fa idza khalafa alkitab was sunna ahwa'ahum, fa idza khalafa alkitab was sunnatu ahwa'ahum, idan alqur'ani da sunna ya saba wa san zuciyarsu, wa tarakul kitaba was sunna wama wafaqa hawa'uhum akhazuhu, da haka za su yi watsi da alqur'ani da sunna tunda ya saba da sarran su. Amma wama wafaqa hawa'uhum, abinda yayi daidai, idan ga wata aya a alqur'ani, ga wani sunna, wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatacciya da ta yi daidai da san zuciyar su, akhazuhu, za su yi riko da wannan alqur'anin, za su yi riko da wannan sunnan, la an imanin bihi, ba wai dan sun yarda da alqur'ani ba, ba wai dan sun yarda da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba, walakin sai dai li annahu wafaqa hawa'uhum, saboda anan yanzu ta yi daidai da san zuciyar su, inda ta saba san zuciyar su, alqur'anin ajiye shi za su yi, sunnar ajiye ta za su yi, su bi san zuciyar su. Da haka san da kaga sun yi ba alqur'ani daidai da san ran su yayi, san da kaga sun bi sunna ta yi daidai da abin da ran su yake so. Ina fata an gane. Dan haka sai ka dauka kamar sun bi sunna, sai ka dauka kamar sun ba alqur'ani, a'a, sun bi san zuciyarsu, alqur'ani ne daidai da abin da ransu yake so, da ya saba, da sun ajiye shi sun bi san zuciyarsu. To wayannan su ake kira ma abota san zuciya. Wa hadhihi dariqatul yahud, wannan ku hanyar yahudawa ke, tafarkin yahudawa shine wannan, abinda kullama ja'ahum bima la tahwa anfusuhum, anfusuhum mustakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan yaqtulun. Haka yahudawa suke, al'ada su ce, duk sanda manzo ya zo musu da abin da ya ci karo da san zuciyarsu, to za su ƙaryata wannan manzan, ba zai musu girma ba ƙaryata wannan annabin. Wannan manzan su ce ƙarya yake, su jingina ƙarya zuwa gare shi, wannan abu ne mai sauki ga Yahudawa, in ma sun samu dama su kashe shi. Da haka duk san al'adar Yahudawa ce, duk wanda kaga baya son gaskiya sai in tayi daidai da san zuciyarsa, ya dauko wato wata, wato wani dabi'a, wata dabi'a cikin dabi'o'in Yahudawa, su ne masu wannan dabi'ar. To da haka zaka samu abota san zuciya, su ma suna da irin wannan dabi'ar, irin ta Yahudawa, suna bin alqur'ani da sunna, inda alqur'ani da sunna yayi daidai da sauran su, inda alqur'ani da sunna ya saba wa san zuciyarsu, za su jingina alqur'ani su tasa san zuciyarsu a gaba. Fa innal yahuda innama yuti'una ar-rusula, domin su kansu Yahudawa suna yi wa manzanni da'a ne kawai, fi ma wafaqa hawa'uhum, cikin abin da yayi daidai da san zuciyarsu, wa ma khalafa hawa'uhum, abin da ko ya saba wa san zuciyarsu, khalafur rusula fihi, nan take za su saba wa manzanni a cikin wannan abin. Fa imma an yaqtuluhum, imma ma su, imma dai su kashe manzannin, wa imma an yukadhibuhum, ko kuma su ƙaryata su, kama qala Allahu ta'ala, kama yanda Allah ta'ala ya bada wannan labari na wannan mummunar dabi'a irin ta Yahudawa. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum, duk sanda manzon yazo, manzo yazo musu da abinda wato zuciyarsu ba ta so, abinda ba wato zukatansu ba sa so, to fariqan kadzabu, wasu daga cikin su sai su ƙaryata wannan manzan, wa fariqan yaqtulun, wasu kuma daga cikin su ma su kashe wannan manzan, wato fa fariqan kadzabtum wa fariqan yaqtulun, wasu su ƙaryata, wasu kuma su kashe. Suratul Maida aya ta 70, wa qala fil munafiqina min hadhihi al umma, Allah madaukakin sarki ya faɗi wata sifa ta munafikai a wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa idza du'u ila Allah, munafikai duk sanda aka kirawo su zuwa ga Allah, wa rasulihi, duk sanda aka kira su zuwa ga manzon Allah, ma'ana duk sanda aka kirawo munafiki zuwa ga ruko da alqur'ani, zuwa ga ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, aka ce ku zo ga alqur'ani, ga sunna, li yahkuma bainahum, dan su zamanto su ne alqalai masu yin hukunci a tsakanin su, idza fariqun minhum mu'riduna, sai kaga wasu daga cikin su sun bujire, wasu daga cikin su sai kaga suna bujirewa, wa in yakul lahumul haqu, idan kuma gaskiyar tana tare da su, ya tu ilaihi muzi'inina, sai kaga sun taho zuwa gare shi muzi'inina, suna masu miƙa wuya, kaga ashe wannan sifar munafikai ma suna da irin ta duk sanda kace musu a zuwa ya aiki da alqur'ani da sunna to sai kaga cewa suna bujirewa ba sa yadda amma duk sanda suka fahimci cewa abinda suke tare da shi yanzu kuma an samu suna tare da gaskiya kuma alqur'ani da sunna ya goyi bayan gaskiyar su to anan sai su miƙa wuya zuwa ga alqur'ani da sunna amma duk sanda alqur'ani da sunna ya saba wa son zuciyar su to za ka ga bujirewa suke ba sa yadda da alqur'ani ba sa yadda da hukuncin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan suna da kyakkyawar dangantaka da yahudawa suratul nur aya ta 48 zuwa 49 hadhihi dariqatu ahli al-ahwa in kana son tafarkin ma'abota son zuciya shine wannan idan gaskiya ta zo ta saba da son zuciyar su ba su karba ba idan kuma ainihin wato abin yazo yayi daidai da abin da ransu yake so to za su karba wannan hanya ce ta ma'abota son zuciya qadiman wa hadithan tun da can da kuma yanzu fal miqyasu lil haqqi indahum ma'aunin gane gaskiya su a wajen su huwa ma wafaqa ahwa'uhum shine abin da yayi daidai da son zuciyar su wa ma khalafa ahwa'uhum to duk abin da ya saba wa son zuciyar su fa huwal batil wannan ba gaskiya bane su a wajen su da haka duk abin da ya saba wa son zuciyar su ko daga alqur'ani yake ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba za su karbe shi ba za su bujire masa kuma za su karyata shi walau nazala bihi jibril koda ko malaika jibril ne ya saukar da wannan dokar ko hukuncin ala muhammadin ya saukar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu indahum to su wannan abin da jibril ya saukar wa manzon allah a wajen su albatil qarya ne wannan dabi'a ce ta ma'abota san zuciya hadhihi dariqatuhum wannan ita ce irin tafarki wannan shine irin tafarkin su wa hadha ma alaihi firaqud dalal wannan shine irin abinda duk wasu kungiyoyin bata suke kai min hadhihi al-umma na wannan al-umma duk wata kungiya ta bata ta wanda take jingina kanta zuwa ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take jingina kanta zuwa ga wannan musuluncin to ka duba dai kyau za ka ga irin wannan ne dabi'ar ta duk lokacin da wani nassi yazo ya goyi bayan su to suna tare da wannan nassi duk sanda nassi yazo ya goyi bayan wasunsu to ba za su yadda da wannan nassin ba wannan ka auna kowace kungiyar bata akan haka take in kaga kun zo kuna ta tattauna sun yadda to an yi daidai a nan din haka ransu yake so kuma sai ka zo musu da ayoyi da hadisai da suke karfafa wannan za su karbi ayoyin za su karbi hadisan amma ku ci gaba da tattaunawa da su ka zo wata gabar da za ka kawo ayoyin alkur'ani da suka saba san zuciyar su ka gani za su karba ka zo da wasu hadisai da suka ci karo da aqidinsu suka ci karo da manufofinsu suka ci karo da kungiyancinsu ka gani za su karba ba fa innahum la yaqbaluna ma jaa anir rasul ba sa karbar abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balla yaqbaluna ma jaa fil qur'an kai ma bari ka ji ba sa karbar abin da yazo a cikin alqur'ani wala yaqbaluna ma jaa fi sunna ba sa karbar abin duk da yazo a cikin sunna mimma yukhalifu nihalahum daga abin da ya saba wa nihalahum aqidasu wa ahwa'ahum da san zuciyarsu in dai abiya saba wa aqidasu ko nassi ne daga cikin alqur'ani wallahi ba za su karbe shi ba za su yi masa tawili ko kuma ba za su karba ba haka in sunna ta zo ta saba wa aqidasu ko ta saba san zuciyarsu fa imma an yu'awwiluhu ko dai su yi tawilin wannan nassin da ka kawo musu wa yuharrifuhu su karkatar da ma'anarsa wa imma an yukadhibuhu ko kuma kai tsaye ma su karyata shi su ce ƙarya ne hadhihi dariqatuhum wannan ita ce tafarkin shine hanyar ma'abota san zuciya yaqulu al-mu'allif rahimahullah imam al-barbahari rahimahullah yace fa hadhar haula kai hattara da irin waɗannan anta jilisa ma'ahum karka kuskura ka dinga zama tare da ma'abota san zuciya domin irin abinda wato ya tafi da su zai iya tafiya da kai karka zauna da su ma kar su jefe ka da shubuhohin su li'annahum yu'athiruna fika domin za su iya yi maka tasiri ka duba duk wanda ya shiga cikin rukunin yan shi'a yake zama da su yake hira da su ka ba da lokaci za ka ga ya zama irin su duk wata muguwar aqida in kana zama da masu ita to akwai possibility ka zama irin su. Shi yasa malai yake ga ma ba mai ilimi bane kai da zaka shiga cikin su, ka ce zaku tattauna, ka wayar musu da kai ko kila ma ka jawo wasu daga cikin su, to kar ka zauna tare da su. Domin zaman ka tare da su za su jefa maka shubuhohi, za su jefa maka wasu kwayoyin cuta a cikin zuciyarka, wani virus, kuma ba ka da maganin da zai fitar da wannan virus din, shikenan kai ma ka zama victim. Wa rubbama taqatani'a ko taqatani'u bi dariqatihim, sau da yawa ma zaka iya gamsuwa da irin wannan tafarkin nasu. Fatakuna ma'ahum, kawai sai ka kawaye gari ka zama su. Fabta'id anhum, ka nisance su. La tujalis ahlal bid'ah, karka dinga zama da yan bid'ah. Karka ce wato ina ruwa na bid'ah su daban, kawai dai zama muke mu hiran mu majalisar mu daya kaza kaza, suna bid'ah su, ni ina sunnata. A'a, karka dinga zama da yan bid'ah. Sawa'un kanal bid'an fil i'tiqad, sawa'un wannan bid'ar tasu ta aqida ce, kal jahamiyya, kaman jahamawa, wal mu'tazila, da mu'tazilawa, wa gairihim, da wasun su min ahlil bid'ah, daga ma'abuta bid'a, aw bid'an fil ibada, ko kuma ma'abuta bid'a ne irin bid'a ta ibada, kal ladina ya'buduna Allah ala jahlin wa dalal, kamar irin masu bautawa Allah bisa jahilci da bata, wa yatazahaduna, suna cewa suna gudun duniya, wa yata'abbaduna, suna ce ai suna bautar Allah ne, walakinnahum ala ghairi dalilin, sai dai wannan zuhudin nasu da wannan ibadarin kace ina hujja babu. Ga wani zikiri mutun ya shiga, mutun ya buya a wani guri, baya zuwa sallar jami'i, baya yin dukkan wasu abubuwa na wajibai, ya kulle kansa ya dinga yin wani wuridi, me dalili akan wannan babu? Yace ai kwana 40 yana halwa, baya zuwa ko ina, baya zuwa sallar juma'a, baya zuwa sallar jami'i, baya zuwa jana'iza, duk wasu ayyuka da ake yi da ake son ganin musulmi a wannan wuraren baya zuwa. Sannan yana yin wata irin ibada, ina dalilin ta? Babu. Ina hujjar ta? Babu. To ire-iren waɗannan malai yake cewa kai hattara da zama da su. Irin wannan shine sai ga wani lokaci, ba ga ganin yanzu wani lokaci ma hukata sun yawa, sai ga an ba mutum wurudin kuɗi. Ko ba kwa lura ne? Za ku ga mutane suna ta zariya, sai a ce mutum ai wani wuridi aka ba shi. To wuridin manzon Allah yana haukata mutane? Sallallahu alaihi wasallam. In dai wuridi daga manzon Allah ne, haske yake sa zuciya. Amma ka je ka samu wani wuridi na shedanin wuridi wanda zai sa zuciya ta yi baki kirin ta yi duhu. Amma zikirin annabi sallallahu alaihi wasallam, wuridin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hasken zuciya yake sawa. Wa ala ghairi hudan, suna bautawa Allah ba akan shiriya ba. Wa hadha yandabiqu ala sufiya, wannan shi kuma yafi gaskatuwa akan masu bin dariqun sufaye, su ne zaka gansu suna zuhudu, suna bautar Allah hujja babu. Wa man wafaqahum, da duk wanda suka dace da su, mimman hum mubtadi'atun fil ibada, daga irin wanda su bid'a su ta ibada ce, ba ta aqida bace. Aw kanar bid'uhum fima duna zalik, fima huwa duna zalik, ko kuma ma karka zauna da wa'inda bid'a su ma bata kai hakan ba. Wal bid'u taktalif, domin bid'a tana da wato ta saba, tana da sabani da yawa. Wa kulluha shar, shak fawzanul fawzan, ce dukkan bid'a kuma sharri ce. La yutasahalu fiha, ba a yin sako-sako game da al'amarin bid'a. Wala yuqalu, ba a cewa hadhihi bid'atun yasira, wannan ai bid'a da yar kadanci, wannan bid'a ai karama ce, bid'a ba ta da karama. La'anna haka sharara, domin kamar tartsatsin wuta take ita bid'a. Minan nar, kamar tartsatsin wuta ne. Idza turikat, idan aka bar tartsatsin wuta, a harakat ma haula hadis, sai ya yi gobara, ya kone duk abin da ke kewaye da shi. Wa idza budirat, amma idan aka yi gaggawa, wa udfi'at, aka kashe wannan wutar ko tartsatsin wutar, saliman nasu min sharriha, to sai mutane su kubuta daga sharrinta. To haka ita ma bid'a take, tartsatsi ne da ita. Idan aka yi maza-maza, aka nemo ruwa na sunna, aka antaya mata, aka kashe ta, to sai ga mutane sun tsira. Na fata an gane, ba abin da ke maganin wata wutar bid'a ya kashe gobarar bid'a irin sunna. Da an nemo sunna, an gaya ma yanzu ne sai ka nemi bid'a, ka ga ta mutu, babu ita. albida'u hakaza fa 'ala almuslimina da haka kaman yanda kaga wuta in ba ai wasa ba daga wannan tartsatsin daga wannan tartsatsin wutar to daga nan ne ake samun gobara ta tashi to haka kuma bid'a ita ma daga wannan karamar take burinkasa ta fadada ta yi mamaya in ba ai a hankali ba fa 'ala almuslimina da haka wajibi ne akan musulmi an yahdharu min almubtadi'a su dinga yin hattara da yan bid'a wala yuhsinu bihim adh-dhann kar su dinga wani kyautata musu zato aw yagtarru bima yadhharu minhum min ba'd almadahir ko kuma kada wani mutun ya rudu da irin abin da ke bayyana wato a fili daga yan bid'a ka dinga ganin kaman mutun ne mai tsoron Allah kaman mutun ne mai kaza kaman mutun ne mai kaza wa yaquluna ha'ula ahlu ibadati har ma ka jinga jin a wayannan ai bayin Allah kenan ma'abota ibada kenan ha'ula'i ahlu taubatin wayannan ma'abota tuba kenan ha'ula'i yuraqiquna alquluba wayannan ai irin mutane ne wayanda suke tausasa zuciya in ma zuciyarka ta yi tauri in kana jin maganganun irin wayannan bayin Allah yan irin wayannan malaman bid'a din kana jin maganganun su sai zuciyarka ta yi taushi ha'ula'i ahlu zikirin wayannan fa masu zikiri zakirai kenan ha'ula'i yubawwibuna yutawwibuna al'usat wayannan mutanen su ne suke sa masu sako su tuba kama yuqalu fi jama'ati tabligh shak fawzanul fawzan yace kamar yanda aka dinga fada ga yan tabligh an san wasu mutane da suka dinga zuwa yan tabligh ko ina jin nan masallacin ma kamar sun dinga sauka ko yanzu ba kwa saukar da su ne mallam ba sa zuwa ko yawa kamar wannan jama'atu tabligh ma damu mubtadi'a sufiyatan fala taghtarra bihim shak fawzanul fawzan yake cewa matukar yan bid'a ne masu jinginuwa zuwa ga sufanci ne fala taghtarra bihim karka rudu da su wa idha ra'aita ar-rajula yajlisu ma ahli al-ahwa fahdhar in kaga mutun yana zama da yan bid'a to kai hatara shi ai idha ra'aita ar-rajula yajlisu ma al-mubtadi'a in kaga mutun yana zama tare da yan bid'a fa hazarhu kai hatara da shi li anna julusuhu ma'ahum domin zaman sa tare da su dalilun ala annahu yuhibbuhum dalili ne dake nuna yana son su wa ya'lafuhum kuma yana sabawa da su ko ya saba da su wa rubbama atharu fihi sau da yawa kuma wayannan yan bid'a atharu fihi sukan iya masa tasiri wal mar'u min jalisihi فالذي يجالس اهل الخير da haka mutun yana tare da abokin zaman sa idan mutun yana zama da ahlul khair ma'abuta alheri fa hadha dalilun ala annahu yuhibbul khaira wannan dalili ne dake nuna cewa wannan mutun yana son alheri wa ahlahu dalili ne dake nuna cewa wannan mutun yana son ma'abuta alheri wallazi yujalisu ahlash shar duk kuma wanda kaga yana zama da ma'abuta sharri hadha dalilun wannan dalili ne ala annahu ya'lafu sharra da yake nuna cewa lalle shi ma ya fara sabawa da sharri wa yuhibbu ahlahu yana son ma abota sharri wallahu jalla wa ala yaqul Allah mai girma da daukaka yana cewa wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin Allah ya ce wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan kaga masu kutsawa cikin ayoyin mu fa'arid anhum ka tashi daga cikin su hatta yakhudu fi hadithin ghairi kar ka dinga zama da su har sai sun koma cikin wata tattaunawar ba wannan ba wa imma yunsiyannaka shaytan idan ma shaydan ya mantar da kai an hana ka zama da su ka ci gaba da zama sai ka manta shaydan ya mantar da kai cewa an hana ka zama da su fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin kar ka ci gaba da zama bayan ka tuna tare da mutanen da suke azzalimai ne haka duk mutum in ba alheri bane da shi babu wata hikima ta zama tare da shi in ba karuwa da shi kake ba ta fuskar addinin ka bal ma yana dauke da wata akida da zai iya cutar da kai babu hikimar zama tare da shi ina fata an gane muna da lokaci wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa qad nazzala alaykum fil kitab an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah ta'ala ce wa qad nazzala alaykum fil kitab haqiqa an saukar muku a cikin alqur'ani an cewa idza sami'tum ayati llahi idan kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha ana yin wasa da su ana yi musu izgili fala taq'udu ma'ahum kar ku zauna tare da waɗanda suke kafirta ayoyin Allah kar ku zauna tare da waɗanda suke wa ayoyin Allah izgili hatta yakhudu fi hadithin ghairi har sai sun koma wata tattaunawa daban ba wannan ta cin zarafin alqur'ani ko kafirta alqur'ani ko yi alqur'ani izgili ba innakum in ku kuka ci gaba da zama da su bayan gayen da suke innakum idan to a lokacin nan kuma mithluhum kun zama irin su hukuncin ku ɗaya da su wa amara nabiyahu an yajlisa ma ahlal khair fa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya umarci annabin sa ya dinga zama da ma'abuta alheri annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma an ce din da zai zauna ya dinga zama da mutanen kirki wannan yana tabbatar ma da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kirkaka ne domin Allah madaukakin sarki ya ce wasbir nafsaka ka haƙurƙurtar da zuciyarka ka zauna ma alladhina yad'una rabbahum tare da waɗannan da suke kiran ubangijinsu suna bauta masa bil ghadati wal ashi safa da rana yuriduna wajhahu suna neman yardar Allah suna nufin fuskar Allah madaukakin sarki wala ta'du aynaka anhum kada idanuwanka su ketare su turidu zinatal hayatid dunya saboda kana nufin wani kyalekyale na duniya wala tud'i man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furda ina fata an gane to Allah madaukakin sarki kaga annan yayi kira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kasance tare da waɗanda suka zama to mutanen kirki masu bautar Allah madaukakin sarki kada idan sa ya ketare su ya dinga hango wasu waɗanda ba su ba ina fata an gane lokacin nan me ya cika ko sai mu tashi fa amarahu Allahu an yajlisa ma'a Bilal insha Allah abinda muka karanta yayi zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk